This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Masu aron ma jamhuriyar Niger suna iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da muryar Arewa da Alol da kuma Niya za a same su a zangon FM. Suwa masu na'urar computer suna iya jin mu yanzu a kai tsaye da muke gabatar da shirye-shiryen nan ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu aron mu assalamu alaikum barkanku da la'asariyar Litinin 31 ga watan Agusta. Sahabo Imam Aliyu tare da Sarfilu Hashim da sauran abokan aiki muke fatan kun wuni lafiya. Ga kanun labarai.
Jami'an lafiya kasar Saliyo sun tabbatar da wata mutuwa dake alaka da cutar Ebola. Ministocin cikin gida na Burtaniya da Faransa da Jamus sun yi kira ga dauki matakin gaggawa kan dubunnan bakin haure dake kwarara Turai. A yau Litinin gwamnatin Malaysia ta kwace titunan babban birnin kasar daga hannun masu zanga-zanga da suka kwashi kwanaki biyu suna ta rigima a garin.
To Allah kyauta.
Muna kokari ɗan kwanakin nan mu tabbatar cewa ba ma su yi ba dukkan wani dangane da wannan hukumar da aka gama ko kuma suke barkwa da su in Allah ya mun kuɓuto da su.
Kakakin rundunar mayakan Najeriya kanar Rabe Nasir kan yunkurin kubutar da ƴan matan Chibok da sauran mutane. Muna da rahoto daga Kano kan batun haraji. A Nijar kuma gwamnati ta haramta sabuwar kawancen da jam'iyyun hamayya suka girka, za mu ji dalili. Yusuf Aliyu Harande yana tafi da shirin ilimi garkuwar ɗan adam. Yanzu ga labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Jami'an lafiya a kasar Saliyo sun tabbatar da wata mutuwa dake alaka da cutar Ebola kasa da mako ɗaya da sallamar mutum na ƙarshe a kasar dake da cutar daga asibiti. Birima Karbo, wani babban jami'in lafiya, ya ce an gano alamar cutar a gawar wata mace mai shekaru 67 wadda ta mutu a wani ƙauye dake kusa da iyakar Gini da ita Saliyan. Kargo dai ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa ana ci gaba da bincike domin tabbatar da hakan. Cibiyar kula da cutar Ebola ta Saliyo ta ce tana bin diddigin duk mutanen da suka kusanci matar. 24 ga watan Agusta dai shi ne ranar ƙarshe da aka sallamu mutum na ƙarshe da aka sani da cutar ta Ebola. Hakan ne yasa aka fara lissafa kwanaki 42 da ake bukata kafin a tabbatar da kasar a matsayin kasar da ta daƙile cutar. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce sama da mutane 11,300 a kasashen Saliyo da Gini da Liberia suka mutu daga cutar Ebola, sama da kashi 1 cikin 3 na dukkan mutanen kasashen yammacin Afirka da suka kamu da cutar.
Wani ɗan jaridar ƙasar Australia mai suna Peter Grace ya faɗa jiya Lahadi cewa hukuncin da aka yanke masa da abokan aikinsa su biyu shekaran jiya a sabara ƙasar Masar na da nasaba da siyasa. Ya ce yanzu shugaban ƙasar Masar Abdul Fattah el-Sisi na da damar gyara wannan rashin adalci wajen sakin ƴan jaridun su uku. Wata kotun Masar ce dai ta samu ƴan jaridun uku, Grace da Muhammad Fahmi da ɗan asalin Canada da Bahar Muhammad ɗan Masar da laifin goyon bayan haramtacciyar ƙungiyar nan ta Muslim Brotherhood da yanke musu hukuncin ɗaurin shekaru uku a gidan yari. Grace today ya koma Australia a farkon shekarar nan, yayin da su kuma Muhammad Fahani da aka sake su kan beli kafin ɗaukar su zuwa kurkuku ranar Asabar ɗin da ta wuce. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta nuna matuƙar damuwa ta kan wannan hukunci da aka yanke, ta kuma yi kira ga Masar da ta yi duk abin da ya dace domin tabbatar da an gyara ga lamarin. Mai magana da yawun ma'aikatar John Kirby ya ce ‘yancin ‘yan jarida ginshiƙi ne ga cigaban demokradiyya a kowace ƙasa ta duniya.
Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministocin cikin gida na Burtaniya da Faransa da Jamus sun yi kira ga duk mataki a ɗauki matakin gaggawa kan dubunnan bakin hauren da suke kurarowa Turai, wanda ya raba kawunan ƙasashen inda ake muhawara kan yadda za a shawo kan lamarin. A jiya Lahadi ne Theresa May, minista daga Burtaniya, da Bernard Casanova na Faransa da Thomas na Jamus suka fitar da sanarwar mai neman shugaban kungiyar tarayyar Turai da ya kira taro nan da makonni biyu don a tattauna akan wannan matsala. Ƙungiyar Turan ta ce za ta kira zaman tattaunawa na ministocin shari'a na ƙasashen Turai 14 ga watan Satumba a Brussels domin ƙara ƙarfin yadda ƙasashen ke tunkara wannan kalubale. Ana ganin wannan matsala a matsayin wani abin da ba a saba gani ba ne. Ministoci dai sun yi kira ga a samu hanyar da za a shawo kan matsalar bakin haure da ke kwarara zuwa Italiya da Girka, wanda ƙungiyar kula da 'yanci rani ta duniya take cewa su ne ƙasashen da ke janyo hankulan bakin haure sama da 322,000 da suke haura tekun Baharum a wannan shekara.
A yau Litinin, gwamnatin Malaysia ta kwace titunan babban birnin ƙasar daga hannun masu zanga-zangar da suka kwashe kwanaki biyu suna ta da rigima a garin, suna kira ga Prime Minister ƙasar Najib Razak da yi murabus. Prime Minister Najib Razak na cikin dubban mutane da suka kalli bukin fareti na 'yan sanda da sojoji da ma ma'aikatan gwamnatin ƙasar suka yi a babban birnin ƙasar Kuala Lumpur a yau Litinin. Duk da yake dai ana zargin Prime Minister da aikata laifukan almundahana, amma ya sha alwashin ba zai sauka daga kan mukaminsa ba. Ya kuma zargi masu zanga-zangar da cewa su marasa tunani ne kuma ba su da kishin ƙasa. Masu alhakin haɗa zanga-zangar sun ce sama da mutane 200,000 ne suka fito kan tituna ranakun Asabar da Lahadi suna kira ga Mr. Najib da Murabus. Sai dai kuma jami'an 'yan sanda suka ce yawan mutane da suka fito zanga-zangar bai kai 30,000 ba. Jami'an sun kiyasta kimanin mutane 10,000 suka hallara a bikin da aka yi na yau Litinin. A watan Yuli ne bayanai suka fito da suke nuni wato magudan kuɗaɗe kimanin $700,000,000 sun shiga cikin asusun bankin Prime Minister daga wani asusun bankin mallakar gwamnatin Malaysia. Mr. Najib dai ya musanta wannan zargi da ake masa, yana mai cewa an ba shi kyautar kuɗi ne daga gabas ta tsakiya.
Wani rahoto jaridar Washington Post ta fitar a daren jiya Lahadi na nunin cewa Amurka na shirin mai da martani ga China kan leƙen asirin Amurka inda hanyoyin yanar gizo, abin da ya janyo satar bayanan ma'aikatan gwamnatin Amurka inda za ta saka takunkumi kan mutane ko kamfanonin da suka amfana da bayanan sirrin da aka sata. Jaridar ta ambato wasu kusoshin gwamnatin Amurka da ba a bayyana sunayensu ba, kan cewa har yanzu Amurka ba ta yanke shawara ba ko za ta saka takunkumi ba, amma nan ba daddiya ba za ta yanke shawarar.
Labaran duniya kenan, ha gama ji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To madalla, rundunar mayakan Najeriya ta bakin kakakinta Kanar Rabe Nasir ta ce tana bakin kokarin ta na ganin cewa an sako dukkan mutane da ƴan bindiga da ake kira Boko Haram suke garkuwa da su ba ƴan matan Chibok kadai ba. Domin rana Lasmin ta makon jiya ce cika kwanaki 500 da ƴan Boko Haram din su kama ƴan matan na Chibok su ma kuma suna ci gaba da garkuwa da su. To ko menene rundunar sojin Najeriya take kan haka? Ga rahoto da wakilin sashin Hausa Hassan Maina Kaina ya aiko mana.
Da umarnin shugaban kasa President Muhammadu Buhari na zo na gayyace ku in zo in yi muku umarni da yawansa. Ranar Alhamis da ta wuce ta cika kwana 500 tun da aka sace 'ya'yanmu 219. Ya ce in kira ku in ba ku hakuri, yana nan akan bakansa insha Allahu za kwato 'ya'yan nan a zo a sake.
Gwamnan jihar Borno kenan Alhaji Kashim Shettima ke jawabi a madadin shugaba Muhammadu Buhari ga iyayen ɗaliban Chibok da ƴan Boko Haram suka sace yau fiye da kwanaki 500. Ko da yake duk kokarin da na yi don jin tabakin fadar shugaban ƙasa abin ya ci tura, to sai dai kuma duba da yadda rundunar sojan Najeriya ke bayyana irin yadda take cewa na samun nasara a gumurzun da take yi da ƴan Boko Haram, na tuntuɓi mai magana da yawun hirkutar tsaron Najeriya Kanar Rabi Abubakar koya batun ceto ƴan matan Chibok.
A kasan cewa ke hankali muna kokari ɗan kwanakin nan mu tabbatar cewa ba ma ciwon jiya ba dukkan wasu ɗaruruwan mutane ko kuma na Ghana ko kuma suke garkuwa da su in Allah da mun kuka da su. Abin da muke yi muna ƙoƙarin mu ƙara ainihin kamara kamar da muka fara yi tabbatar cewa wannan lamari na wannan ƴan ƙungiya na mun kawo ƙarshen na don Allah da cikin kwanan nan ba bacin ke ba, muna nan muna ƙoƙarin yadda za a yi muna ta ƙarin ainihin sake sano cewa mun yi nasara kan wannan yaki da wannan mutane.
Na zanta da ɗaya daga cikin manyan jagororin da ke fafutukar ganin an ceto ƴan matan Chibok, wato Bring Back Our Girls, Dr. Iman Shehu, ko suna da ƙwarin gwiwar za a iya ceto waɗannan ƴan mata?
Eh, muna da ƙwarin gwiwar za a gano su, tunda mun san gwamnatin jana kan ba ta yi komai da kan nemo ƴan matan nan ba, amma tunan tana ƙoƙarin nuna ƙwazon nemo inda ƴan matan suke.
Wasu masu shakki dai na da ra'ayin cewa ƴan ƙungiyar ta Bring Back Our Girls yanzu sun fi mai da hankalinsu wajen neman mukamai maimakon fafutuka, amma Dr. Iman Shehu ya ce wannan magana ba gaskiya ba ne.
Suna da shirin cewa yawancin shugabannin Bring Back Our Girls suna neman mukami ko cikin shugabanni guda kawai aka mukami a gwamnatin Kaduna State Government, don kuma ba a ce in kana fafutuka don haka ba za ka iya kawo gudunmawa ta wani hanya daban ba. Don haka wannan maganan bai da tushe, da yanzu suna neman wani sabon salo na tushe ma fafutuka ta haka nan a sako ƴan matan.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Wadanda kuka yi garkuwa da ƴan mata, Najeriyar mu ce, kar mu bar ta ci wargaje. Najeriya ƙasar mu ce, mu yi reno saboda ƴan baya, ku tausaya.
Yayin da gwamnatoci a matakai daban-daban a Najeriya ke kokarin fara da hanyoyin kudaden shiga biyo bayan faduwar farashin albarkatun maya kasuwar duniya, galibin masu biyan kudaden haraji na bayyana rashin gamsuwa game da yadda hukumomi ke sarrafa kudade da aka karba a wurinsu. Daga Kano ga rahoton da Mahmudu Ibrahim Kuri ya aiko mana.
Najeriya dai na daga cikin kasashen Afirka da ƴan ƙasar suka yi suna wajen ƙi ko kaucewa biyan haraji ga gwamnati. Galibi dai ƴan Najeriya ba kasafai suke mutunta dokokin biyan haraji ba ga gwamnati, yayin da kalilan da ke biyan harajin ke bayyana rashin gamsuwa kan yadda hukumomi ke sarrafa kudaden harajin.
Muna biyan haraji duk wata, muna biyan haraji a kamfanonukan mu, kowanne ana zagayewa ana karba, da karamar hukuma da na jiha duk ana zuwa karba haraji. A yadda hukumar haraji ta ce ga inda za a biya, haka muke biya ko da yaushe, kuma suna kewayewa su karba. Wani lokacin ne idan sun zo babu sarari za a ce su je su dawo, a dan daga su a ce an an shiga wani watan su zo su karba, kuma da system duka suna nan a ƙasa ana biya.
Wai me yake karfafan ku ya kuke biya?
To ai abin da muka sani haraji dai kusan dole ne, kuma muna biyan haraji ne domin muna sa rai za a yi mana aiki da wannan kudade da muke biya.
Ana yi muku?
To mu ba za mu ce ana yi ko ba a yi ba, a gwamnati dai tana tafiya, ba mu san kuma me za mu ce da kudin haraji ake da allocation din suke yi, dai Allah shi ne masani. Amma dai hakikanin gaskiya muna da bukace-bukace, don yanzu kamar misali unguwa ta ma inda gidana yake, ruwan famfo sai a dauke shi sati ɗaya sati biyu ba a san inda yake ba, sai dai mu ringa amfani da ruwan rija.
Sunana Muhammad Sani.
Wace sana'a kake?
Sana'ar tela.
Wai kana biyan haraji kuwa?
Eh, ina biya, amma na local government kawai.
Me yasa kake biyan haraji?
Saboda bin umarnin gwamnati, watakila ba mu ganin aiki a ƙasa, watakila muna ganin aiki a ƙasa, amma dai muna biya.
Kana gamsuwa da biyan da kake yi misali?
Ina dai bayarwa saboda ba na san damu. To sun dinga ma zariya kenan, suna bin ka bashi, yau a zo gobe zo, to ka basu ka sallame su, amma ba ma ganin aikin ta.
Sunana Musa Audu. Ina diki da yaran nawa da suke koya aiki a wajena da masu aiki a wajena.
Wai kana biyan haraji kuwa?
To gaskiya ina biya haraji, ina biya, amma wani lokaci haraji da ake biya wani lokaci ba sai amfani sa ba, sai dai a tattakura mutane, gwamnatin ma babu da suke mana.
Bincike dai ya nuna baya ga rashin ƙwarin gwiwar masu biyan haraji ga hukumomi, akwai kuma gazawar hukumomin wajen samar da sahihin tsarin biyan haraji. Malam Habu Ahmed guda ne cikin masu kula da al'amura a Najeriya, kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum.
Ba za ka je ka ce cewa kuke ai ta biyan haraji sai ka san yawan mutanen da suka kamata su biya harajin, sannan ne za ka sani cewa okay, to ga kuma yawan adadin abin da na kisima mutanen nan suna samu, ga kuma abin da nake tunanin zan samu daga hannun mutanen nan, kuma ga hanya mafi sauki da mutanen nan za su biya harajin nan. Abu na hudu shine, bayan sun biya harajin nan, me ake da wannan kudaden harajin da ake ansa daga wajen? Mutane suna son cikakkun bayanai, cikakkun bayanai a rubuce, cikakkun bayanai a fili, a aikace, yau an samu kaza, gobe ana sa rai za a samu kaza, jibi za a samu kaza, gata za a samu kaza, kuma ana sa rai in an samu kaza din nan za a yi kaza da kudin nan, za a aiki kaza da kudin nan, kuma a tabbatar da cewa ba wai an faɗa ba ne, an yi abu sa ka'ida, an ga aikin nan a fili, aikin nan kuma zai sake samar da kudade.
Malam Habu Ahmed kenan a nan Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari. A Niger, gwamnatin Muhammadu Yusuf ta haramta sabuwar kawancin da jam'iyyun adawa sa kafa domin tunkarar gwamnatin a zabe mai zuwa. Daga Yamai ga Sulemu Mini Barma da rahoto.
Takardar ta ranar 28 ga watan Agusta mai dauke da sa hannun ministan cikin gida Hasim Masaudu, wacce kuma aka rarrabawa manema labarai kofinta, na dauke da bayanan sanar da shugaban kawancin FPR Alhaji Muhammad Usman cewa bayan nazari akan nau'o'in kungiyoyin da ke kunshi a FPR, kawancin haramtacce ne. Saboda haka, a cewar ministan cikin gida a wannan wasiƙa, babu dokar da ta bada damar kafa irin wannan kawance. Tuni dai shugabannin na FPR suka sa kafa suka shure wannan mataki. Madam Bayar Maryama Gamace ita ce kakakin wannan kawance.
Ana so a yi mana danniya, ana so a take mana hakkinmu, ana so a hana mu walwala. Kasar Niger kasar demokradiya ce, babu gudu babu ja da baya. Niger yau ta shiga cikin kaka ta kai. Niger yau harkar Niger sam ta taɓalɓale. Yau shekara hudu zuwa yau kullum mu ne 'yan baya ga dangi. Daga Niger sai kura, kaga na farko. Na biyu sai cin hanci, sai rishawa, babu kunya, babu tsoron Allah. To babu gudu babu sha da baya. Wannan gwagwarmaya kokowa ce za mu yi don mu kare ƙasarmu da cikin tashin hankali. Lokacin sai FDR kaka aka yi. To haka na zamu bamu sha da baya, kuma bamu tsoro.
Masana dokokin jamhuriyar Niger sun tabbatar da cewa dokokin kasar ba su yi bayani ba akan ka'idodin kafa kawance tsakanin 'yan siyasa da 'yan farar hula. To amma ba yau ba aka fara ganin irin wannan haɗin gwiwa, inji Dr. Bubakar Ahmad Hassan, shugaban kungiyar masanan dokokin tsarin mulkin kasa, constitutionalist a Faransance.
To lalle a dokance a Niger a yau babu kuduri musamman wanda yake cewa ga sunan wannan gangamin da za a yi na 'yan siyasa, 'yan horar hura da kamar 'yan sandika, a ce ga abin da ya kamata a yi, kungiya ce za a ce mata, 'yan jam'iyyar siyasa ce, in ma wani abu ne, kuma ga ayar doka wanda bisanta ne ake yi. Amma lokacin tanja da aka yi tazarci, su 'yan yahu da suke iko da jam'iyyu da 'yan horar hula da 'yan sindika suka zo suka yi gungun CFDR, don ka su ma suka zo suka gangamu suka yi gwagwarmaya, ya zamanto har aka sake dawowa aka yi zaɓe ta farkin demokradiyya. Shi ne ma'aida aka ƙare guntun mutanen 'yan horar hula da suka yi gwagwarmaya, su ne aiwancin suka shiga cikin gwamnati da wasu abubuwa.
Yanzu dai ɗaukacin 'yan Nijar sun zuba ido domin ganin yadda za ta kaya tsakanin 'yan adawar ƙasar da a ɗaya gefe ministan cikin gida Hasim Masaudu a wannan sabuwar takaddama da ta kunno kai a daidai lokacin da zaɓuɓɓuka ke ƙara ƙuratawa. Sulemu Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sulemu Muni Barma. Kuna sauraron waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Agogo muna cewa ƙarfe 11:18 ga Yusuf Aliyu Harande da shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwa ɗan Adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, allura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi hau shi ɗare ɗam.
Jama'a masu sauraronmu, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku da wannan la'asariyar Litinin. Masu sauraro, idan har kuna biye da mu a cikin wannan shirin, a makon da ya gabata mun karɓi baƙuncin manazarcin wannan littafin addinin musuluncin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya umarci ma'aikatar ilimi ta ƙasa da su saka wannan littafi cikin manhajar makarantun sakandare. Yau za mu ɗaura daga inda muka tsaya a makon jiya.
Kangi marar ilimi abun rainawa, himma da ƙwazo ƙoƙarin mushi.
A gina ka gani menene ya jawo hankalin shugaban ƙasa da ya ba da wannan shawara ya umarci ma'aikatar ilimi ta ƙasa da ta duba wannan littafi, ya kuma ba da umarnin cewar a sa wannan littafi cikin manhaja ta makarantun sakandare? Me ya jawo hankalin shugaban ƙasa da ya sa ya yi wannan magana?
shi shugaban kasa Muhammadu Buhari dan Najeriya mai hankali ya san cewa mutum ne mai ka'ida mai bin diddigi. Shi wannan littafi kafin a kai ga kaddamar da shi ya yi bi matakai kala-kala. Mataki na farko shi ne bayan an gama tsara shi kamar yadda ake so a yi tsari irin na manhaji, an kai ma National Library sun ba da namba wanda ake kira da ISBN. International Standard Book Number. An ba da wannan, sannan aka sake ɗaukan shi aka kai shi NERDC wanda ma'aikata ce ƙarƙashin ma'aikatan ilimi ta tarayya wanda take da alhakin tantance littafai waɗanda aka wallafa su kan tsarin manhaj ko manhaja na makarantun sakandare, wanda sun zauna sun tantance shi wanda ya kai kimanin wata shida ba hannun suna nazarin shi kafin suka waiwaye mu da assessment report, wato rahoto na aikin tantancewa da suka yi da kuma abubuwan da suke so a gyara a samu ɗan ƙara wasu abubuwa a ciki kafin su ba da ainihin shi shaida na ƙarshe cewa littafin ya yi daidai da irin tsarin da suke so a rubuta takardun manhaji da dama su suke shirya manhaji. Sai an yi wannan saboda al'akari da wannan ne kuma da kasantuwan shi shugaban ƙasa, Allah ya ƙara bashi lafiya da nisan kwana, yana da mashawarta makusantan shi na gari. Akwai kofi ɗin littafin an riga an bashi don yi nazari a matsayin shi na wanda aka gayyace shi ya zo ya zama shi ne babban baƙo na musamman a wajen ƙaddamar da takardun ɗin. Na tabbata kasantuwan shi da tijo ne na gari ya yi nazarin littafin ɗin yadda ya kamata a yi kafin ya ba da wannan umarni cewa yana da kyau a ce an sa shi a cikin tsarin manhaji na makarantu a Najeriya. Kasantuwan yanzu tarbiya da ɗabi'un yaranmu na musulmai ya fara yin sako-sako. Yadda aka tsara sabon manhaji an kawo abubuwa da dama na wayar da kai, abubuwa da dama na zaburar da matasa game da sanin ya kamata da yin abun da ya kamata.
Malam Mukhtar, in ban tare numfashinka ba, mafi akasarin mutane a Najeriya sun yi ma wannan magana ta shugaban ƙasa fahimta ta daban, waɗanda mutane suna ganin cewar ya za a yi shugaban ƙasa har ya ba da umarnin cewar a ɗauki littafi wanda yake ya shafi addinin Musulunci a sashi a makarantun sakandare waɗanda suke akwai waɗanda ba 'ya'yan Musulmai ba. To, ta yaya mutane za su fahimci hikimar yin hakan?
Koyar da addinai a makarantu wani abu ne wanda yake da dogon tarihin asali. Tun da Bature ya zo Najeriya ya assasa karatun boko, ana koyar da ilimin addinan Musulunci da Kiristanci a makarantu. Kuma kowane addini, Musuluncin ko Kiristanci ɗin, suna takardu da ake amfani da shi wajen koyar da ɗalibai. Saboda haka kasantuwan yanzu an rubuta, an jaddada wani littafi wanda za a yi amfani da shi wajen koyar da ɗalibai Musulmai a makarantu. Wannan ba wani abu ne sabo ba, wani abu ne wanda dama tuntuni na nan a tsare. Manhaji ne rubutacce, ba wai maganan fatan baki ba ne. Kuma littafin kamar shi wannan waɗannan littafai da aka rubuta su ba an rubuta su ne akan wani tsari na daban ba, a'a tsari ne da ita gwamnati ta yadda da shi ta tantance shi. Saboda haka ba ni ban ga gurbi na wasu su ma wannan littafi ne mummunan fahimta ba, saboda ba littafi ne wanda aka yi shi aka ce an yi shi don dukkan al'umma ba, a'a littafi ne wanda aka yi shi kawai ya mu'amalance ɗalibai Musulmai a makarantu. Kiristoci su ma na tabbata kamar yadda ni na koyar a makarantar sakandare Kaduna Capital School, suna da littafi nasu musamman da suke bi wajen koyar ɗalibai. Na mu'amalance fastoci da yawa kanan aiki na, na san irin littafin da suke amfani da shi, sun san irin wanda muke amfani da shi. Wannan ba wani abu da ya sabo ba kware da gaske.
To, a takaice za mu ce kenan wannan littafi ya kunshi tarbiyya da yanda za a koya ma yara su fahimci menene rayuwa, saboda yanda ake zuwa ana canza ma yara tunani, ana sa su suna shiga cikin waɗannan ƙungiyoyi na ta'addanci kenan.
Haka, don shisa na faɗa maka a baya kaɗan cewa akwai darasi ma ke suna jihadi wanda su masu tsara manhaji ga lalle ya kamata a sa shi cikin manhajin wanda yana cikin shafi na 201 cikin littafin babban sakandare na wannan littafi da aka jaddada yanzu. Kuma ya zo da bayanai iri-iri na abubuwan da ya kamata yaro ya sani, menene Musulunci, menene ba Musulunci ba game da jihadi. Ya kawo ka'idoji da sai an bi su wajen guda goma kafin jihadi ya zama jihadi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai karɓa su. Sannan ya kawo abubuwan da dama da kamar misali kona gidajen mutane ko kona wajajen ibadunsu ko sama wurin da suke ɗiban ruwa guba. Ballantana kuma a yi maganan sa bom da sauransu. Wannan duka ba Musulunci ba ne, Musulunci bai yarda da shi ba. ciwon littafi dai ya kawo waɗannan bayanan dake da dalla-dalla ga yadda jihadi yake ga abubuwan da ake yin su ba kuma jihadi ba.
Masu sauraro, iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a shirin namu na yau. Sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu, za mu nemi jin tabakin malaman addinin Musulunci don ƙara fahimta da sanin alfanu da ke tattare da wannan mataki na shugaban ƙasa. Muna ƙara miƙa godiyarmu ta musamman ga Malam Mukhtar Umar Lere da ya samu damar bada tashi gudunmawa wajen ciyar da ilimi a ƙasar baki ɗaya. Yanzu kuma a madadin duk ilahirin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shirin har ya zo muku da Julie Lazarus Gresham mai bada umarni. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Assalamu
a maza da mata don mu zan miƙewa kai kokarin neman sani don kanka.
To a gaida malaman, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuka aika mana ta email.
Bari mu fara da sakon Fatima Sada Sa'idu Daura wadda ta ce, to alazai sai ku kiyaye daga faɗuwa tarkon 'yan damfara masu yaudaran mutane don raba su da 'yan kuɗinsu. Da fatan za ku kiyaye don zama jakadu na gari a ƙasa mai tsarki, ta haka za ku kare mutuncinku da na ƙasarku. Salamu alaikum VOA Hausa. Tabbas mu 'yan Najeriya babu abin da za mu ce a waɗannan 'yan kwanaki na mulkin shugaba Muhammadu Buhari sai san barka, in ji Yusuf Helwa Ɗandume. Sai sakon Aminu ɗan Kaduna Amanawa, wanda ya ce, hakika mun so maganin canji a bangarori da dama a kwanaki 100 na kama aikin shugaba Buhari. Shi kuwa General Secretary Isa Lawan Gigir jihar Yoban Najeriya cewa yi, assalamu alaikum muryar Amurka. A yau zan yi tsokaci ne kan korafin da 'yan kudu ke yi da cewa shugaba Buhari yana fifita 'yan arewa wajen naɗa mukamai. Sun manta cewa 'yan kudu ne suka mamaye ko'ina a gwamnatin da shuɗe. Sai sakon Mudassir Ibrahim Manɗo jihar Kaduna, wanda ya ce, Allah ya sa kame wasu jigajigan Boko Haram da hukumar SSS ta yi ya zama silanwar gajewar kungiyar a ƙasa ta Najeriya. Kamawa kwamandojin Boko Haram a Najeriya a gaskiya ya yi daidai, in ji Aƙilu Zamani Almajira Malumfashi. Sannan da ƙarshe sai sakon Sani Muhammad Cindo, unguwar Karofi, madakin Baucin Tarayyar Najeriya. Hakika jami'an tsaron farin kaya wato DSS kun cancanci yabo ganin yadda kuka damƙo manya-manyan kwamandojin kungiyar Boko Haram. Tabbas yanzu kun gwada mana cewa da gaske kuke. Daga bisani nake addu'a Allah ya ƙara tona musu asiri, amin suma amin.
Cewa madalla, yanzu kuma lokaci ne za mu kawo muku shirinmu na ƙarshe, labarai wannan karon a taƙaice.
Jami'an lafiya a ƙasar Saliyo sun tabbatar da wata mutuwa da ke alaƙa da cutar Ebola ƙasa da mako ɗaya da sallaman mutum na ƙarshe a ƙasar da ke da cutar daga asibiti. Birima Karbo, wani babban jami'in lafiya, ya ce an gano alamar cutar a gawar wata mace mai shekaru 67 wadda ta mutu a wani ƙauye da ke kusa da iyakar Gini da ita Saliyan. Wani ɗan jaridar ƙasar Australia mai suna Peter Greist ya faɗa jiya Lahadi cewar hukuncin da aka yanke masa da abokan aikinsa biyu shekaran jiya Asabar a ƙasar Masar na da nasaba da siyasa. Ya ce yanzu shugaban ƙasar Masar Abdel Fattah el-Sisi na da damar gyara wannan rashin adalci wajen sakin 'yan jaridun uku. Ministocin cikin gida na Birtaniya da Faransa da Jamus sun yi kira ga ɗaukin matakin gaggawa kan dubunnan bakin hauren da suke kwararowa Turai, wanda ya raba kawunan ƙasashen inda ake muhawara kan yadda za a shawo kan lamarin. Jiya Lahadi ne Theresa May, minista daga Birtaniya, da Bernard Casanova da Faransa Thomas na Jamus suka fitar da sanarwar mai neman shugaban kungiyar tarayyar Turai da ya kira taro nan da makonni biyu don a tattauna kan wannan matsala.
Ta gaishe ka. Masu haro, abin da ya sawa kenan cikin shirin a halin yanzu. Sai kuma can bayan lisha da ikon Allah za mu sake dawa da wani sabon shiri ciki har da labarin wasanni. Kamar na madadin Sarfilu Hashim da Julie Lazarus Gresham wacce ta kula da aikin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya da ya riga mata, a nan ne sahabu Imam Aliyu zan da aka ta yi sallama da ku. Sai can an juma, yanzu kuma sai a gyara zama ga malamai za su shigo da shirin yau da gobe.